Yan'uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi wa Allah godiya da ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan a nan garin Kaya a cikin Kano. A yau 7 ga watan Al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433, yammacin da ya zo daidai da 2 ga watan 12 miladiya ta 2011, a wannan majalisi mai albarka, majalisin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda a yau bi iznillahi za mu shiga tafsirin suratul bayyina. A gabanin wannan za mu sake faɗakarwa game da abinda muka shelanta shi wancan satin, na cewa wannan majalisi ya yunkura domin ganin cewa darussan da ake yi a wannan masallaci sun samu tafarkinsu zuwa kafofin watsa labarai, wanda har an samar da kwamiti na mazuwa wannan majalisi, da na ce dukan mu nan 'yan kwamiti ne, amma dole aiki ka ware wasu waɗanda su za ka riƙa tuntuɓa, su za a tuntuɓa a ji abe ake ciki, ba zai yi kowa da kowa ya tarayya a ciki ba, amma dai a haƙiƙa kowa da kowa ɗan wannan kwamiti ne, wanda wannan kwamiti tare da mu nan gaba ɗaya da kowa da kowa a ko'ina suke masoyanmu, kuma masoyan wannan da'awa da muke ta fafutuka a kai ba dare ba rana, masoya sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tabarkin magabata, za su ɗauki nauyin yaɗa wannan karatuttuka da ake yi a wannan masallaci a kafofin watsa labarai, maimakon abin ya taƙaita ya tsaya a kanmu mu da muke halartar wannan guri akai-akai, a abin ya wuce nan har ya je ga waɗanda ko dai ba su da damar da za su iya zuwa nan, ko kuma suna da ita amma an hana su, to ya zama na an yi amfani da kafar watsa labarai wanda za su shiga lungu-lungu, saƙo-saƙo, gida-gida, ɗaki-ɗaki, domin a ga wannan da'awa ta je gare su, a yi amfani da wannan kafa domin isar da wannan da'awa. Wannan masuliya ce ta mu gaba ɗaya, wato yaɗa addinin musulunci ba masuliyar mutum ɗaya ba ce, masuliya ce ta kowa da kowa, kuma kowa yana da daurin da zai bayar, kowa yana da rawar da zai taka, kada a ɗauka malami shi kaɗai ne wanda Allah ya ɗora masa nauyin yaɗa da'awar musulunci, a duk wani musulmi, duk wani musulmi yana da daurin da zai bayar wajen yaɗa addinin musulunci, idan malami ne ta hanyar ilimin da Allah ya bashi ya faɗi gaskiya, ya karantar, ya wayar da mutane kai, idan mai mulki ne ya yi amfani da ƙarfin mulkinsa wajen tirsasa mutane su ainihin barbarna, su kuma nufi gaskiya, haka nan idan mai kuɗi ne ya yi amfani da dukiyarsa wajen ciyarwa da ainihin tallafawa ita da'awar, sannan kuma idan wanda yake matashi ne mafi ƙarfi ya amfani da ƙarfin da Allah ya bashi wajen kai kawo na yaga cewa wannan da'awar ta samu fansama ta shiga ko ina da ina, haka nan idan ɗan boko ne ya amfani da bokonsa wajen yaga cewa ya taimaka wannan da'awa, saboda haka kowa akwai irin rawar da zai taka, akwai irin gudunmawar da zai bayar, don haka yaɗa da'awa bai taƙaita a kan wani jinsi ko wani nauni ko wani gungun jama'a ɗa'ifa banda wata ɗa'ifa ba, duk wata ɗa'ifa, duk wata shari'a tana da rawar da za ta taka. Wannan shi ne ma'anar wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, wannan shi ne ma'anar ayar, da haka kowa in ya ga dama zai iya shiga cikin wannan tawaga ba sai malamai kadai ba. To wannan yasa muka ga ya kamata wannan majalisi bayan shekaru hudu da aka yi ana muna tafsiri a nan, a ga cewa wannan tafsiri an fara ya dace a kafofin watsa labarai, sannan kuma idan Allah madaukakin sarki ya yalwata mana mu ga sauran karatuttuka ma duk sun shiga wannan kafofi na watsa labarai. Kamar yadda na faɗa a wancan satin, committee da muka nada na wanda zai su kula da tafiyar da wannan abu, tuntuni sun yi zaman su ba dai ba biyu ba, wanda ma suka ga cewa ya kamata dan a gane cewa abin da gaske ake su su fara kafin a ce wani ya zo ya bada gudunmawa, su su fara bada tasu gudunmawa. Kuma kini sun yi haka din, sun sayi lokaci a gidan radion pyramid na Madobi, rabin awa kullum, minti 30 kullum sun saya sun kuma biya, wanda litinin da ta wuce aka fara sawa ga waɗanda suka bibiya abin, za su cewa litinin da ta wuce ƙarfe 11 da rabi zuwa 12, wasu sun yi magana cewa ba zai hana ya zama awa ɗaya in ya so a riƙa tsallaki, to in aka sa awa ɗaya yau gobe galibi abinda aka yi ba a yi shi haka nan da kafa, sai bayan an daɗe ana ta bincike, ana ta tattaunawa a ga wanne a wani abu ne zai yi, kuma kowanne me yaya za a iya amfana da shi, to ina ne amfanin sa yake, sai da suka daɗe suna wannan shawarwarin. Saboda haka akwai shawarwari masu tsawo da suka yi akan wannan, shi amfanin yin abu kullum tasirin sa yana da ƙarfi kwarai da gaske. Suna cewa ko ƙarya ce ake ta maimaita ta yau da gobe, ake ta faɗa tun kana fanatta, sai ka ji kuma ta saba ma da jinta, ba za ka damu ba, aka kwana biyu ma sai ka ji kai ma kana maimaita abinda ake faɗa, to ballantana kuma gaskiya. Idan ƙarya tana yin wannan tasiri saboda yawan maimaita ta, to ina kuma da gaskiya wanda ta fito daga Allah da manzansa, babu shakka wannan sai tasirin ta yafi na komai. Wannan kenan. Sannan abin da ya shafi sayan lokaci din, shi kansa sayan lokaci awa ɗaya a kullum ba abu ne mai ƙanƙani ba, yana da ɗan wahala sosai, kuma wannan abu kamar yadda ku sani mataki ne na farko. To duk abin da za ka fara shi da farko, to ka fara shi ta yadda za ka iya ɗorewa, kuma a riƙa ganin kana ci gaba, ba ka ɗauko abu da faɗi ba kuma ka zo kana cewa ba za ka iya ba, kana riƙewa, to wannan zai kashe gwiwa. Amma in ka ga ka ɗauke shi kaɗan yana faɗaɗa, yana ƙaruwa, to wannan kuma yana ƙarfafa gwiwa. To shi yasa aka ga ya kamata a ɗauko abin da za a iya bakin gwargwado, in ya so nan gaba in Allah ya sa abin namu, muna kuma wannan fatan abin namu ya faɗaɗa, ya ƙarfafa, ya tsaya tsayuwar da ba wanda ya sai ya ture shi, to muna wannan fatan insha Allah, to duk abin da ake tsammani ko ake sha'awa zai yiwu bi iznillahi. Don haka kamar yadda muka ce, wannan satin zai zama shi ne satin da za mu yi amfani da shi wajen buɗe wannan gidauniya ta su kwamitin Sautul Haq daga nan masallacin Gadon Ɗaya a nan cikin birnin Kano. Kwamitin Sautul Haq daga majalisin masallacin Usman ibn Affan a nan cikin garin Kano. Wannan gidauniya mun buɗe ta, kuma kamar yadda na ce, kowa tsakaninsa da Ubangijinsa, ba wanda zai shiga tsakaninka da Allah. Kai tsakaninka da Ubangijinka ka yi alwashi abinda za ka iya taimaka ma wannan tafiya, wannan da'awa da shi a duk wata, ko mun ƙanƙanta sa kuma komin yawansa, Allah maɗaukakin sarki zai karɓe shi bi iznillahi hannu biyu, kuma zai maka tattalinsa ya alkinta maka shi, ka same shi ranar gobe kiyama, ranar da kowa yake kwaɗayin ya ga ayyukansa na alkhairi, ko mun ƙanƙanta su, domin ya amal misqala dharratin khairan yara. To ranar da za ka buƙaci wannan aiki, ka gan shi Ubangiji ya rene shi, ya alkinta shi, ya wato girmama maka ladansa. Saboda haka dan a samu lokaci isasshe, shi yasa na gabatar da bayanin kai zo zama na ƙarshen lokaci, a zo a tashi ba tare da wasu an kai gare su kuma sannan duk sanda kake da wani taimako da zaka bayar ba anan ba wato bayan an watsi akwai limamin wannan masallaci khams salawat yana nan limaman juma'a suna nan sannan akwai daga cikin yan agaji akwai Alhaji Nur al-Liman da shi ma kullun yana nan duk sanda za yi karatu yana nan da sauran yan committee wanda waɗannan dai su suka fi samuwa su aka fi gani to duk wanda aka tare shi aka bashi insha Allah zai je inda ake so da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora kuma ya karfafa mana gwiwa wannan shine fadakarwa kuma na san su yanzu yan agaji za su fara har hada mana sinadarin wannan tafiya daga aljihunku na san dai an yi albashi ga ma'aikatan albashi dan kasuwa kuma kullun aljihunsa a cike yake wannan ba magana ko yaushe ma aka taba su to za su iya aman abin da ake so amma malamin abin nan ma'aikaci dan albashi wanda sai gwamnati ta motsa shi yasa kuka ce za mu sa shi a juma'ar farkon wata da kowane wata muna fatan kafin lokacin da aka saya ya kare mun kuma hada kan wasu matsabban da mu je mu ga mun ma mun samu yadda muke so mu ma sai shekara guda ta yadda kafin wata shekara ta zo kuma mun tanadi kudin wata shekara ta yadda wata kila ma kafin shekarar ta zagayo mun tanadi ne kafofin watsa labarai sama da kai ma kuma mun kara fada da abin dai wannan duk muna fatan haka kuma insha Allah Allah zai mana jagora بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
نعم ونسورة suratul bayyina ko kuma suratul qayyima ko kuma suratul lam yakunil ladina kafaru duk waɗannan sunaye ne waɗanda ake kiranta da su ya tabbata cikin sahihaina hadisin Anas dan Malik yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu inna Allah amarani an aqra'a alayka لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب النبي yace wa Ubay ibn Ka'b lalle Allah ya umarce ni in karanta maka lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab Ubay ibn Ka'b yace wa sammani laka kuma ya kirawo sunana ya fada maka wato yace Ubay dan Ka'b kala na'am yace eh ya fada sunanka fa baka sai ya fashe da kuka a wannan hadisi zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ta da sunan lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wanda ba yana nufin ya karanta masa iya wannan jumlar ba yana nufin surar gaba daya kare kenan kamar ya bata suna da wani bangare na ayar farko daga cikin ta lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wannan sura sura ce madaniya a bisa kaulin mafi yawancin malamai amma an samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka ce sura ce makkiya sai dai cewa sura ce madaniya shi yafi wato yafi karfi saboda wannan hadisi da muka karanta Ubay ibn Ka'ab Ansari ne madani ne bayan wannan kuma ambatan ahlul kitabi da yadda kuma aka yi kokarin rushe dukkan abin da suke kokarin su fake da shi wajen kin yin imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tabbatar musu da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar wahayi wannan duk yana ƙara tabbatar da cewa wannan sura ce madaniya ba makkiya ba wannan sura tana da ayoyi 8 sannan bayan haka a jerin gwanan saukar surori kamar yadda Zaid ibn Jabir Jabir ibn Zaid yake fada ita ce ta 101 ta sauka bayan suratul talaq kafin suratul hashr abinda take karantarwa tana karantar da wato larurar zamantowar Allah madaukakin sarki ya aiko wani annabi bayan annabi Musa da annabi Isa alaihi salam Allah ya aiko wani annabin karshe wanda zai yi gyaran addini bayan su sannan kuma tana ishara zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi wahayi ne daga Allah ba shi ya kirkiri abin ba shi ma yana bin abin ne sau da kafa kamar yadda aka karantar da shi ba shi yake kirkira ya fada ba sannan tana nuni zuwa ga cewa dukkan addinai gaba daya sun hadu akan usul iri daya wato abinda aka gina addinan akan sa na tauhidi abu daya ne babu bambanci sannan kuma risala ce wacce take da saukin fahimta waɗanda suka karkace ma wannan sako da Allah madauki sirge bawa annabawa na tauhidi ba su yi haka ba saboda sun kasa fahimtar tauhidin a'a sun yi haka saboda san zuciya saboda hasada da kuma ainihin kin gaskiya sannan ubangiji a cikin ta ya nuna sakamako zai bambanta tsakanin waɗanda suka bi Allah da manzansa suka yi imani da abinda Allah ya saukar na wahayi da kuma waɗanda suka fantare wannan shine manufar wannan sura bismillahir rahmanir rahim lam yakulil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina waɗanda suka kafirta daga ma'abota littafi da kuma mushrikai ba su kasance ba masu barin abinda suke kai na kafirci har sai hujja bayyananniya ta zo musu rasulun minallahi wani manzo ne daga Allah ya tulo suhufan mudahara yana karanta wasu takaddu masu tsarki fiha kutubun qayyima a cikin su akwai wasu hukunce-hukunce masu daraja wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba kuma waɗanda aka ba su littafi ba su karkasu kungiya-kungiya ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan da hujja bayyananniya ta zo musu wa ma umiru kuma ba a umarce su da wani abu ba illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina sai dan su bauta wa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi hunafa'a suna masu kaucewa shirka wa yuqimus salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakat kuma su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin mikakkiyar hanya wannan sura kamar yadda kuka gani kuma muka fada tana bujiro mana wasu abubuwa masu muhimmanci masu girma na farko tana nuni zuwa ga wato larurar a samu wani sabon sako bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an sani duniya ta shiga cikin wani hali na kakanikai duniya ta shiga cikin wata dimuwa ta shiga cikin wani duhu babu wani addini wanda ba a bata shi ba ba a lalata shi ba an lalata addinin yahudanci ta hanyar wato harrafa taura ta hanyar jirkita taura da kare-kare a cikin ta da kuma ta hanyar bata littafin annabi Isa al-Injila ta hanyar shigar da wasu abubuwa da kare-kare a cikin addinin annabi Isa alayhi salam sannan kuma a gefe guda ga mushrikai waɗanda suke bautar gumaka ko bautar wuta ko bautar rana ko bautar taurari waɗanda a cikin larabawa akwai su kuma a cikin waɗanda ba larabawa ba sannan kuma duniyar gaba daya zalunci ya maimaita ta ko ina babu wani bangare wanda zaka ce adalci ne ya yi rinjaye a ciki sannan hasken da annabawa suka suka zo da shi fitilar da suka kunna wacce take haskaka dan adam kusan guguwar shirka da kafirci da zalunci da danniya ta taso ta bice wannan fitilu ko kuma hasken ya zama haske ne wanda yake ba shi da ƙarfi sosai haske ne wanda yayi ƙasa sosai baya haskaka zukata da dama sai ɗan kadan ballantana ya haskaka garuruwa ballanta da kasashe saboda haka akwai bukatar dan adam a saki turo masa wani sako sakon nan ya zama na ya kunshi dukkan abin da zai bukata na rayuwa domin ya kasance sako ne wanda zai dawwama wanda daga shi kuma babu wani sauran sako saboda haka wani gagarumin aiki ne wanda Allah madaukakin sarki ya shirya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dora masa don haka akwai bukatar aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam kafirai waɗanda suke yahudu ne ko nasara ne ko mushrikai ne na larabawa da wanda ba larabawa ba ba fa za su bar abinda suke kai na bata ba har sai idan wani sako ya zo wani haske ya zo ya haskaka musu gaban su ya bayyana musu gaskiya ya kuma bayyana musu abinda yake ba gaskiya ba don su guje shi sai an samu wannan in ba a samu wannan ba to duniya tana ala hafatil hawiya tana gabar halaka don haka dole ne sai an samu wannan a yahudu sun karkacewa tauhidi gaba daya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin maganganun da suke fada na batanci ga Allah da kuma batanci ga annabawan Allah wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wanda suka ce uzair dan Allah ne suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya suka ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha da dai irin waɗannan kafirci iri-iri da Allah ya ta gaya mana a cikin alqur'ani inda yahudawa suka yi haka nan su ma nasara su ma sun kauce wa tauhidin da Allah madaukakin sarki aiko annabi Isa da shi suka ce annabi Isa alayhi salam Allah ne wa qalatul yahudu uzair ibn Allah wa qalatul nasara masih ibn Allah suka ce dan Allah ne suka ce kuma ko kuma suka ce Allah ne da garkafar alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam ko kuma su ce Allah dayan uku ne ko ukun ne suke haduwa su zama daya da garkafar alladhina qalu inna Allah thalithu salata dai abubuwan da suka yi masu yawa wanda Allah madaukakin sarki ya talabarta mana a cikin alqur'ani sannan su ma ga su abin nan larabawa mushrikai waɗanda su kuma suke kan bautar gumaka ba dare ba rana ba ji ba gani to duk waɗannan ba za su bar wannan abin da suke kai na kafirci ba sai sun ga wata hujja karara ta bayyana wanda wannan hujja din ita ce aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da sako na har abada wanda daga shi kuma babu wani sako da zai biyo baya shine ma'anar fadar Allah lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum albayyina wadanda suka kafirta daga ma'abota littafi da mushrikai ba za su bar abinda suke kai ba na shirka hatta ta'tiyahum albayyina har sai hujja bayyanan ya tazo musu wato idan aka bar su a haka to haka za su ci gaba da tafiya ba za su gyaru ba kuma duniyar ba za ta gyaru ba idan waɗanda Allah ya ba su littafi su kansu sun karkace hanya to ina ga waɗanda san ma babu wahayi tare da su babu littafi tare da su kaga waɗannan da ban ba a maganar su to Allah ya ce waɗannan gaba ɗaya ba za su bar abin da suke kai ba za su rabu da abin da suke kai ba na kafirci munfakina wato masu rabuwa da abin da suke kai na kafirci ba a faɗi abinda za su rabu da shi din ba saboda an yi maka magana akan sifar su an ce allazina kafaru wannan sifar ita za ta nuna maka abinda ake magana akan su shine kafirci munfakina Allah ce hatta ta'tiyahum albayyina har sai hujja bayyanan ya tazo musu sun kasance gabanin zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama suna ta goma suna ta cika baki idan Allah ya aiko annabin karshe za su yi imani da shi lokacin da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kenan sai hasada ta fi karfin zukatansu sai suka zuke suka karyata shi suka ce ba za ta yi ba ya kasance shi ne wanda Allah yake nufi da sakon karshe dole ya zama cikin su bani Isra'ila kamar da Allah madaukakin sarki ki cewa lamma ja'u kitabun min indina min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fal'anatullahi 'ala alkafirin. Allah madaukakin sarki yace yayin da wani littafi yazo musu daga Allah mai gaskata abinda suke kan na ainihin da tauhidi na abinda Allah ya aiko annabawa ya aiko annabi Musa da shi wa kanu min qablu gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun kasance yastafkifuna ala alladhina kafaru suna neman nasara akan wadanda suka kafirta ta hanyar su ce da su idan Allah zai aiko da wani annabi a ƙarshen zamani idan yazo za mu haɗu da shi mu yake ku mu karya suna gaya wa mushrikai wannan magana falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka san shi yazo musu shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantawa a cikin littafin su kafaru bihi sai suka kafirce masa. Allah ce to la'anar Allah ta tabbata ga wadanda suke kafirai to kaga shi hasada ci da ainihin kin gaskiya shi yasa suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan ba su san abin da yake yazo da shi gaskiya bane. Haka nan su ma da sara annabi Isa alaihi salam ya musu bishara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin yayi musu bishara yace ina mai muku bishara da annabin da zai zo bayana sunan shi ahmadu yayin da yazo musu da abin da yake bayyinat hujjoji bayyanannu sai suka ce wannan sihiri ne qalu hadha sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyani. To kaga ashe su ma Allah ya annabin sa ya gaya musu cewa akwai annabin da Allah zai aiko amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai suka karyata shi suka ce abin da yazo da shi sihiri ne mabayyani. To shi ne Allah madaukakin sarki nan yake gaya mana wajibcin samun aiko annabi sallallahu alaihi wasallama domin waɗannan kungiyoyi na mushrikai da ahlul kitab yahudu da nasara su bar abinda suke kai su koma kan gaskiya. Wannan aya tana nuna mana cewa yahudu da nasara waɗanda ba su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kafirai ne, wato za a iya sifanta su da lafazin kafirci. Allah ya kirawo su kafirai lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Don haka wanda suke gane cewa ai ba za a cewa ba yahudi ko ba nasare kafiri ba saboda ya yadda akwai Allah, ya yadda akwai ranar lahira, ya yadda akwai aljanna da wuta, ya yadda da annabawa, kawai ai in ba yahudi ne annabi Isa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da su ba, in ba nasare ne ai kawai annabi ne kawai bai yadda da shi ba, kaji wai kawai wannan ne bai yadda ba, saboda haka dan me za a ce masa kafiri. A yanzu akwai masu jayayya da irin wannan logic din, masu irin wannan maganganu dan me ba za a ce musu ai Allah bai ce musu kafirai ba, ya manta gashi alqur'ani Allah ya kira su da kafirci kurare da yawa. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam lam yaqul alladhina kafaru min ahli kitab. Allah ya nassar da kafircin su, kuma idan karyata annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama kafirci ba to me kuma zai zama kafirci, inda har wanda zai karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa a ga annabi makaryaci ne, Allah yayi wa karya to kuma menene zaka kira kafirci? Babu. To kaga wannan ba karamin hadari bane, wanda musamman a cikin ɗan shekarun nan al'alamul arabi yana da irin waɗannan da'awa din da suke cewa ba za a ce da su kafirai ba, sai dai kace ɗan uwanmu kirista, ikhwanuna, ɗan uwanmu kirista. Kaga wannan ba karamin hadari bane ga aqidar musulmi, kuma abin takaici din ba ma a kasashen da ake ganin sun yi nesa da musulunci ba, har ma waɗanda musulunci shine rayuwarsu ta yau da gobe an samu masu irin wannan da'awa, domin a mamlaka an samu masu wannan da'awa. Kasar Saudiya an samu waɗanda suka rika rubuce-rubuce a jarida cewa dan me za a rika cewa yahudawa da kirista kafirai, ai ba za a ce da su kafirai ba, sai dai ka ce da su ɗan uwanmu Allah ba, inda ya ce musu kafirai ai kafirai su ne waɗanda suke bautar gunki. su ne kafirai. Amma waɗannan sun yadda da Allah, mun yadda da Allah, sun yadda da annabawa, mun yadda da annabawa, sun yadda da ranar lahira, mun yadda da ranar lahira, sun yadda da aljanna, mun yadda da aljanna, sun yadda da akwai wuta, mun yadda da wuta, sun yadda kaza. Irin dai abin nan da za ka ji wasu suna hujja da shi, sun manta irin fahimtar da suka yi wa Allah ba irin ta muka yi wa mutumin da zai ce inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, ce Allah matalauci ne, ko yadullahi mabdula, ce halin Allah a kukunta yake, a cikin kukumi yake, kuma wannan ka ci gaba da cewa ya yadda da Allah, mun yadda Allah, wanda ka daidaita imaninka da Allah da imaninsa kamar iri dai ne, wanda shi irin yadda irin ganin da yake wa Allah ba irin ganin da kake abin nan ba. Ko Allah ya yi halitta a cikin kwanaki shida a kwana na bakwai, ran Asabar ya huta, ya gaji ya huta, wanda Ubangiji shi kuma ya kore kansa wa masana min lugu afa'ina bil khalqi al awwal, mun ji wato halittar farko ta jiga ta mune, ta wahalar da mune. Allah ya kore wa kansa wahala da gajiya, domin al'amarinsa yana yin shi ne da kun fa yakun, innama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun. To kaga wannan shi ne aqidar mu, shi haka muka fahimci Ubangiji, shi kuma wannan ba haka ya fahimci Ubangiji ba, shi a gurinsa Ubangijinsa yana gajiya, yana kaza, yana kaza, yana kaza, marowaci ne, ya hannunsa a kulle yake, waye waye da sauransu. To kaga ba karamin hadari ba ne mutum ya zo daidaita aqidarsa ta musulunci da aqidar Yahudi ko aqidar Banasari. To wannan aya kat take nuna cewa waɗannan ba musulmi ba ne, ba muminai ba ne, kafirai ne. Yanzu a 'yan kwanakin nan bayan hamfare a gwamnatin Muhammad Hosni Mubarak, na ji wani a kafar watsa labarai kamar ya yi kuka, wai ya ji wani ya ce wakil dawa kafirai, kamar ya yi kuka yana ta faɗa, yanzu ina za a zauna lafiya, ni da kunne na, naji wani a kafan watsa labarai irin nasu ya ce kibdawa kafirai ne. To ban san ya yake so ya ce masu ba, wai sai ya ce mu'minai ne. Kuma alqur'ani mu abin da yake kenan, yanzu a majami'an su da cocin su da guraren ibadun su, to inda suka zo ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna ambatan sa ne a matsayin wani makarici, a matsayin wani balarabe da yazo wa Allah ƙarya, da haka ka ayyade da shi. Wannan shine abin da yake faɗa. Kuma mu a addinance ba a ce mu hana su ba su je su faɗa, illa iyaka mu ma mu faɗi gaskiyar yadda take, amma a gurin su mu ba muminai bane, a gurin su su ba mu ba muminai bane, a gurin su suna kallon mu kafirai ne, saboda mun ki yadda da aqida da su suke yadda da ita, mun ki yadda da cewa Allah Isa Allah ne ko dan Allah ne, saboda ka su kansu a gurin suna ganin mu kafirai ne. To mu wannan duk ba zai tayar mana da hankali ba, illa iyaka dai kawai, kowa ya zo ya faɗi hujjarsa, su faɗi tasu, mu faɗi tamu, amma a ce a addini ƴan uwanmu ne duk ɗaya muke, wannan ba za ta yiwu ba. Afanaj'alul muslimina kal mujrimi ma lakum kayfa tahkumun, ta yaya za mu sanya musulmi daidai da mujrimai masu laifi, yaya za mu, wani irin hukunci kuke yi? Ubangiji madaukakin sarki ya halarta cin abincin wato yankan ahlul kitabi, wanda mun san abu ne wanda yake tabbatacce a hukuncin musulunci, an halarta a ci yankan ahlul kitabi, yabba Yahudi ko Banasara, in yayin yanka ya halarta musulmi. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Haka nan aka halarta auren mace ba kitabiya katangaggiya kamammiya, wato wacce take rike mutuncinta, ba wacce take da boyfriend ba, a wacce take kamammiya ce, amma kirista ce, musulunci bai hana aurenta ba. Ce wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin. Wannan shine sharadin da Allah ya faɗa, muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan, kada zamana suna da su zama katangagu ne, ba mazinata ba, ba kuma wanda suke da boyfriend ba, wanda suke da kawaye ko abokai maza. Kasancewar an halatta mana cinyen kansu ba shi yake fitar da su daga sahun kafirai ba ko mushrikai. Anan abinda Ubangiji yayi na sanya wannan hukunci domin kusanto da waɗannan bangarori guda biyu, saboda dukkanin su suna da'awar wato riko da wani wahayi daga Allah, suna da'awar riko da wani sako da Allah ya aika wa annabawa, sabanin mushrikai tsantsa waɗanda su babu wannan tare da su. Don haka kaga akwai wani abu na kusanci ta fuskar riko da abin nan usulul anbiya, duk da dai sun kauce wa hanyar, amma suna da'awar annabawa dinnan gaskiya ne, suna da'awar akwai Allah, suna da'awar kaza, suna da'awar kaza, duk da wannan da'awa tana nan sabanin mushrikai waɗanda su a gurin su babu wani annabi da suka yadda da shi. To wannan ta sa Ubangiji ya halatta a ciyan kansu, ya halatta a auri wata daga cikin su, duk da cewa Ubangiji ya faɗi sharadi wanda ba daidai bane mutum ya auri kirista sannan kuma a zo a shiga cikin wani yanayi. Duk da malamai sun yi ta bayanin cewa wannan duk hali ne la larura, a ce yana zaune inda babu wata musulma da zai aura, kuma yana son katange kansa, wato ya shiga kasar da bai samu wata musulma da zai aura ba, kuma yana ta kokari yana zai katange kansa, to anan ya auri wacce ba musulma ba da wannan sharadin, sannan kuma ya tabbatar da cewa zai sai dara akan yayansa, dan za ka samu cewa ana yin irin wannan auren sai kaga cewa ita ce za ta tafi da yayan shi ya aure ta, saboda wai an ce a aure kirista, amma yayansa Abdullahi da Cici suke zuwa, shi ba ruwansa, sai su duk wasu ta fitoci. To kaga wannan ba karamin hatsari bane, kuma wannan ba karamin ta'addanci bane ga yayan da ka haifa da ita. Kamata yi ya zama da in ka aure ta, to yayanka musulmi ne tare da kai, za su yi addini ba tare da ita ba. Wasu ƴan gogon kuma sai a raba, sai a raba yayan, in ya haifi namiji to shikenan sai ya musulunci, in mace ce ita kuma sai ta dauka. Akwai wanda su kuma suke yin wannan. Akwai ba waɗanda na gani ko na karanta abin nan, wanda mace ce musulma za ta aure kirista, mace ce musulma uwa da uba, amma mijinta kirista ne. Saboda haka yayan idan an haifi namiji sunan shi John, saboda zai bi ubansa, ko Michael ko David. Idan ai kuma ce Fatima ko Zainab, saboda ita kuma za ta zama tare da uwa, wato haka aka ake rabawa, wai kowa ya dauki abin nan. Kaga waja'alu lillahi ma yakrahu lakin, shi sai ya dauke mazajin sai ya bar mata matan, shi ya fi son mazan to bara ya dauke mazajin. To duk wannan ya saba musulunci. Idan har ba za ka iya wannan ba, to bai halatta ma ka gwada auren wata wacce take abin nan kirista ba. Ka auri kirista amma ka san cewa kake da saitara, kake da kawama da Allah ya baka. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wa ar-rijalu 'alayhinna daraja, da zamana kana tare da wannan sifa din, kana akan wannan kujerar, akan wannan matsayin. Kuma ya kasance babu wata musulma ka tangagiya zaka iya aura, kana wani gurin da ba. To wannan duk malamai sun yi bayani mai fadi akan wannan. Sannan Allah ya ce rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara, wani manzo ne daga Allah wanda yake karanta wasu littattafai masu tsarki ko wasu takaddu masu tsarki. Rasulun zai iya zama badal ne na albayyina, wato rasulun min Allah, ita wannan hujjar bayyananniya mecece ita? Hiya rasulun min Allah, ita ce manzo daga Allah. Wannan manzo daga Allah ya tulo suhufan mutahhara, yana karanta wasu takaddu masu tsarki. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kafin a aiko shi baya karanta wani littafi, baya karanta wata takarda. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idhan lartaba al-mubtilun, baka kasance kana karanta wani littafi gabanin Al-Qur'ani ba. Al-Qur'ani shine littafin da kazan kana karantawa, baka rubuta wani abu da hannunka na dama. Inda kana yin haka to da makaryata sun shiga shakka cewa ko kwafa kai daga wani littafi magabaci, ko kuma gani kai ka dauka ka karanta, kai ma kake karantawa mutane, to sai zan annabiyul ummi ne, annabi ne wanda yake ummi, la yaktubu wala yaqra, baya rubutawa baya kuma karatu. Bayan aiko an aiko shi abinda ake gaya masa, ake masa wahayi da shi na Alkur'ani, Ubangiji madaukakin sarki ya dauki dawainiyar ya dauki nauyin ya sanya masa shi a zuciya yadda ba zai manta ba koda ya karanta masa to zai maimaita abinda aka karanta masa ba tare da wahala ba wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma Allah hana shi yayi gaggawa lokacin da ake karanta qur'ani cewa kada ya gaggawa wajen bin malaika jibril ya tsaya ya saurare shi shi kuma ubangiji madaukakin sarki ya dauki dawainiyar zai sanar da shi zai karantar da shi na alaina jama'u wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'u qur'ana thumma inna alaina bayana mu za mu tattara maka shi a kirji don haka annabi yana karanta alqur'ani da kansa ne ba wai yana daukan littafi yana karantawa bane ba wanda ake rubuta bane yake dauka yana bin rubutun yana karantawa dama ita tilawa shine ka karanta abu sawa'un da ka ko kuma da littafi duk ana kira shi tilawa kuma ka karanta abun ba tare da kari ko rage ba wannan shine tilawa wato ka rika bin abinda yake akwai wanda aka sanar da kai ba tare da ka kara ko ka rage ba sawa'un da ka kake karantawa ko kuma a cikin wani littafi kake karantawa wannan duk sunan shi tilawa to nan ubangiji madaukakin sarki ya kirawo abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa da cewa takaddu domin a lokacin ana rubuta shi a cikin takaddu na wancan lokaci irin fata ta dabba ko a rubuta shi a cikin abin nan kashin karfatar akuya ko a rubuta shi akan halalan dutse duk dai abin da aka san cewa za a yi rubutu a jike tsaya to sukan yi amfani da shi wajen rubutawa kuma wannan ishara ce zuwa ga cewa alqur'ani zai koma cikin takaddu ana karantawa wato a lokacin da ayat take sauka bai koma cikin takaddun duka ba amma yana nan cikin arq aljild aktaful shat da sauran abubuwa wadanda ake rubutu a jikin su amma duk da haka ubangiji sai ya kirawo su suhufan mudahara wato takaddu wadanda suke masu sarki dan ishara zuwa ga cewa wannan alqur'ani za a hada shi ya koma cikin takaddu kamar yadda muke gani kuma masu sarki ne domin mai sarki ne domin ta hanyar mala'iku waɗanda suke masu sarki ya biyo fi suhufin mukarrama marfu'atin mudahara bi aini safara kiramin barara Allah ce a cikin wasu takaddu masu karamci madaukaka masu sarki don haka ake cewa littafin Allah mai sarki na ji taɓa jin wani malami a rediyo yana cewa bai halatta a ce littafi mai tsarki ba ban sani ba ya manta da waɗannan ayoyin ne lokacin da yake fatawar rasulun min Allah ya tulu suhufan mudahara marfu'atin mudahara wanda shi ne duk sifofi ne na alqur'ani saboda haka ana cewa alqur'ani mai tsarki ko alqur'ani mai girma fiha kutubun qayyima a cikinsu akwai wasu hukunce-hukunce masu kima kutub jam'u kitab ana amfani da shi kan abin da aka farlanta kamar da Allah ke cewa kitab Allah alaikum wato abin da aka farlanta muku kutiba alaikum siyam kutiba alaikum qital kaga kalmar kutiba tana nufin furida an farlanta muku duk abin da aka duk matsalar da aka yi maganar hukuncinta malamai sukan dunkule ta sukan dunkule wannan matsalori su sanya su karkashin abin da suke kira kitab su ce kitabus salah kitabul tahara kitabul zakah kitabu kaza suna nufin matsaloli da aka rubuta aka fayyace aka yi bayanin su aka kira wasu kitab don haka aka ce kutub ana nufin al ahkam al maktuba wato hukuncen da aka rubuta aka bayyana aka wajabta a cikin waɗannan littattafai to alqur'ani ya kunshi wannan fiha kutubun qayyima a cikin su akwai hukunce masu daraja masu kima sannan sai ubangiji ya ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina wadanda aka ba su littafi ba su karkasu kungiya ba sai bayan da hujja mabayyaniya ta zo musu wato anan Allah madaukakin sarki yana ishara zuwa ga cewa waɗannan ahlul kitab waɗanda suke takama da cewa Allah zai aiko da wani annabi in ya aiko shi da shi za su yi imani da shi to ba su bar wato ba su karkasu ba suka zama kungiya sai bayan da bai hujja ta zo musu bayan sun ga hujjar barubaru sannan kuma suka karkasu wasu malamai sun ce albayyana anan ba ita ce ta farko ba albayyana ta farko ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara albayyana ta biyu kuma ana nufin aiko annabi isa alaihi salam wato bayan Allah ya aiko annabi isa bani isra'ila suka rabu biyu wasu suka yi imani da shi wasu suka ki imani da shi yahudawa mafiya yawancin su suka ki imani da shi bal ma suka yi sa'ayi yadda za su kashe shi suka yi ta kokarin ya za su kashe shi har suka yi da'awar ma sun kashe shi sannan kuma su wanda suka yi imani da shi wato nasara cikin bani isra'il wanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam su ma daga bayan dauke shi zuwa sama sai suka karkasu game da shi wasu suka ce dan Allah ne wasu suka ce Allah ne wasu suka ce daya uku ne aqidu daban-daban game da annabi Isa alaihi salam wanda ma har ta kai a wasu lokuta ma ana ta fada-fadace a tsakanin su da zubar da jini kai ka ce wasu addinai ne wadanda ba su da alaka da juna saboda kawai ka su karkasuwa ka ta ainihin mazhabanci wadannan suna ganin annabi Isa alaihi salam kawai Allah ne ba shi wannan suna ganin a'a annabi Isa alaihi salam asali mutun ne amma kuma gaba daya ya shiga cikin zatin Allah ya narke kamar yadda zaka dauki wato wani abu kamar gishiri ka zuba a cikin teku kaga shikenan zai narke ba ka iya kuma rarrabe su ba to suka ce haka annabi Isa tabi'ar sa take tare da ubangijinsa to wannan ta sa akai ta rigingimo har ta kai ga yaƙe-yaƙe da zubar da jini a wasu lokuta wanda wasu daga cikin sarakunan suka yi kokarin su ga sun kawo ƙarshen waɗannan rigingimu har ma aka a ƙarni na 6 miladiya daga cikin sarakunan Rumawa wani ya kafa doka abin Herakl na Rum ya kafa doka akan cewa a daina ma magana akan dabi'ar annabi Isa wato nature ta annabi Isa shi mutun ne tsantsa ko mutun ne ya gauraye da ubangijin sa ko kuma a ubangijin ne ya fito a surar mutun a daina ba wanda tunda yana kawo rabuwa tsakanin mu amma duk da haka shi yana da aqida da yadda da ita cikin wadannan aqidu saboda haka ya ci gaba da kokarin yadda zai farlanta wadannan aqidu wanda aqida ta shi akan sauran wanda wannan ya samu turjiya daga cocin da su ba su yadda da wannan ba banda rigingimun kuma da suke tsakanin Yahuda da Nasara wanda su ma aka dade ana ta wato zubar da jini a wasu lokuta Yahudawa su taimaka wa Farisawa musamman a Sham a yi kace-kace da Kiristoci a kokkona cocin musamman cocin Palestine da Kudus da sauran garuruwa na Sham kai san da Yahudawa suka taimaka wa Farisawa Kudus a maguzawa ne ba su da addini illa bautar wuta amma saboda kiyayyar da ke tsakanin Yahudi da Banasari a wancan lokacin suka taimaka wa Furs wajen yin kace-kace da Kiristoci har ma ana cewa irin kiyayya da su Yahudu da azaba da suka gana wa Kiristoci ko su Farisawa ba su yi wannan ba kamar yadda Al-Bakrizi yake faɗa a cikin littafin sa Al-Fiqh ce irin kiyayya da suka nuna musu da azaba da suka azabtar da su da kisa ta hanyar takobi kisa ta hanyar wato makara da rataya da kodawa da wuta da jefawa a cikin teku ta hanyoyi daban-daban wani lokacin da su kuma daular Rubawa suka yunkuro wajen su kawo wa ƴan uwansu dauki suka biyo ta Urdun ta Tabariya anan Yahudawa suka fito suka nemi shi abin nan sarki na Rubawa da cewa ya yafe musu ya kuma ba su aman ya yafe musu kuma ya ba su amana da cewa ba za a taba su ba saboda haka sai yayi wannan sai da yazo Kudus ya ga irin kone-konen da suka yi da kashe-kashen rayuka da suka yi mutanen Kudus suka ce ya bai kamata a kyale su bai ci to aina na riga na nuna cewa an yafe musu kuma na ba su aman to sai Ruhuban a lokacin malaman Kiristocin suka ce ai ba komai mun maka fatawa ka rusa wannan alƙawarin da kai rantsuwar da kai kuma za mu maka kafara za mu dora wa dukkan wani Kirista don juma'a ai yayi maka azumi har zuwa tashin kiyama saboda haka suka warware masa wannan saboda haka ya koma akai kuma kashe-kashe da Yahudawa to haka suka yi ta kashe-kashen junansu wannan su samu dama su kashe wannan su samu dama su kashe wannan shi da Allah yake cewa sun yi haka bayan kuma bayyana hujja bayyana da ta zo musu Allah ko annabi Isa alaihi salam annabi Isa ya zo musu da tauhidi ya kuma zo musu da bishara ta bayyanar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da haka suka karkasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace innal yahud ikhtalafu ala 71 firqa yahudawa sun karkasu kungiya kungiya 71 nasara sun karkasu kungiya kungiya 72 yace kuma wanda al'ummar ta ita ma za ta karkasu kungiya kungiya 73 kulluha fi nar illa wahida duk kungiyoyin nan wuta za su tafi in banda kungiya daya wannan hadisi ne tabbatacce da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce wa manhu su waye wannan kungiya daya din da za su tafi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ana alaihi wa ashabi abinda ni yanzu nake kansa ni da sahabbai na wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar wata kaddara ta ubangiji da babu makawa sai ta wakana illa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar al'ummar sa a cikin duhu ba sai da ya gaya musu ga yadda za su yi su fita daga cikin wannan rinsi da wannan sabani don haka ba daidai bane mutum ya riga ganin cewa ai an yi sabani wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza saboda haka kowanne ka dauka daya ne ko kuma a adilla ne bai ake yi ko masu cewa ai duk al'amarin malalibai ne a duk saboda haka su ba daidai bane ka ce sai abu kaza kawai duk wanda ka inda ka tsinci kanka kawai ka sa gaba kai ta tafiya ba magana to wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar al'ummar sa ba sai da ya gaya musu ga inda ya kamata su rike kuma abin nan da yace su rike yana nan ba wai Allah ya batar da shi bane ubangiji ya kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake alqur'ani kuma suna da bayyanar jama'a kuma ana karantawa kaga ba ka da wata hujja a gurin Allah kace kai ka rasa me zaka bi nan zaka yi ko nan zaka yi ana ta bol da kai wanda su kado kana wanda su kado kana a'a in kaga ka bace to kai ka so ka bacewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yaziqu anha illa halim na bar ku akan tafarkin da yake haske ne mai wato tafarki ne mai haske babu wanda yake karkace masa sai alakaki wato kaga shi mutun ya karkace shi ya ga daman karkacewa ba wai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani abu bai bayyana ba to wannan sunna ce wato qadariya ubangiji ya riga ya sunna ce kauniya ta ubangiji ya riga ya kaddara hakan za ta faru wala yazaluna mukhtalifina wani ce ba zai gushe ba suna sassabawa juna to wannan sabanin yana nan ba zai gushe ba illa bar rahim rabbuk sai wanda ubangijinka ya ji kai su ne waɗanda Allah zai nuna musu tafarkin ba'iki sallallahu alaihi wa sallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukin sarki ya nuna cewa a aqidar annabawa duka guda ɗaya ce usul na addini guda ɗaya ne babu bambanci tsakanin annabi da annabi dukkanin su ubangiji ya aiko su da tauhidi wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din kuma ba a ubarce su ba face sai dai su bautawa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi kamar yadda Allah ya ce wa ba arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ko ba aiko da wani manzo ba gabaninka face muna masa wahayi cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni don haka ka bauta mu don haka da annabawa abinda suka zo da shi ne tauhidi wala qad ba'athna bi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu at-taghut cikin kowace al'umma mun aiko da manzo abinda yake ce mata ku bauta wa Allah ku nisanci abin bauta da ba Allah ba don haka kaga dukkanin annabawa abinda aka aiko su da shi to idan kun ce ku ba ku yarda da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ko ba ku yarda ba manzo ne daga Allah to ku duba abin da yazo da shi ya sabawa asalin abin da Allah ya aiko annabawa da shi wato a kaddara ba wata alama da take nuna manzo ne daga Allah wannan shi ne abin da malaman jaddar suke to alqaulu bil mujab wato kun ce ba manzo bane daga Allah to ku duba abin da yazo da shi na wahayi ku duba abin da yazo da shi na addini ya sabawa abin da annabawa na banu isra'ila suka yi kira zuwa gare shi ya sabawa abin da annabi ibrahim yazo da shi ya saba abin da annabi Isa alaihi salam yazo da shi bai saba ba to dan bai ne ba za ku rike wannan musulunci ku rike wannan addinin ba me yasa kuke fada da wannan matukar dai abin da yazo da shi shine abin da aka yi muku umarni da shi wa ba umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ba umarce su ba face sai su bauta wa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi Allah ya kula fa suna masu kaucewa shirka wato suna masu karkace wa shirka zuwa ga tauhidi kamar da Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut wanda shine ijtidabu tagut shine al-hanifiyya din karkace wa abin nan karkace wa shirka zuwa ga tauhidi shi ake cewa hanifiyya to wannan shine abin da aka umarce su da shi wa yu'tu zakat wa yuqimu salat kuma su tsaye da sallah wannan shi ma yana daga cikin abin da aka shar'antawa banu isra'ila aka shar'antawa yahudu aka shar'antawa nasara don an shar'anta musu sai da sallah duk dai kowa akwai irin kaifiyar da yake sallar sa amma dai akwai sallah a cikin littafin su haka nan akwai bada zakka a cikin littafin su a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya koshi zaman shi a Makka don an farlanta wadannan abubuwa daga baya kuma aka farlanta hajji da azumi to ubangiji ya faɗi wadannan abubuwa a tsayar da sallah bayan tauhidi sai ita shi yasa bayan Allah ya faɗi mukhlisina lahu ad-din sai faɗi sallah don ita take bin abin nan tauhidi kuma a ayyukan jiki babu aikin da ya kai ta aikin da ake yi da gaba ta jiki ba abin da ya kai sallah saboda haka sai ta biyo bayan tauhidi sannan ubangiji sai ya ambaci zakka domin zakka a cikin duk ayyukan da ake yi da dukiya babu abin da ya kai zakka kuma shi da wato zakka kuma wannan kaga a cikin sa akwai kyautatawa fuqara'u da masu bukata Allah ya ce wa zalika ad-dinul qayyima wannan shine addinin hanyar da take madaidaiciya hanyar da take miƙaƙƙiya wato wannan abin da aka umarce ku da shi ga abin da na tauhidi da sallah da zakka gaba ɗaya shine ake kira addini shi yasa zaka ga hadisin Jibril alaihi salam da yake cikin sai Muslim hadisin Umar dan Khattab lokacin da Jibril ya zo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da usulul iman usulul islam usulul iman sannan al ihsan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisi yake cewa haza jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum ya zo ya sanar da ku addinin ku kaga yaro ne cewa dukkan waɗannan abubuwa da ya tambaya sunan su addini wannan shine abinda wasu malamai suka hujja da shi cewa ayyukan da ake yi na gabbai dinnan suna shiga cikin musammal iman wato aka ce imani to bai takaita ga abinda zaka furta na la ilaha illallah kadai ba a'a sai ka zo da waɗannan ayyuka sannan imanin ka ya zama imani amma in mutum yace yayi imani da Allah amma kuma ba zai yi wani aiki daga cikin ayyukan gabbai ba zai yi sallah ba zai yi azumi ba zai yi zakka ba zai dukkan wasu ayyuka da Allah ya farlanta ba to wannan akwai magana akan imanin sa shi yasa da yawa daga cikin malamai kamar Zuhri da Shafi'i suka yi hujja da wannan aya akan cewa al-a'malu dakhilatu fi musammal iman ayyuka suna shiga cikin abin da ake kira imani shi yasa ubangiji ya kira wasu addini gaba daya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كمان أبوك سابا دوك شكرا إلو مانا لوك تيمي تنبيهي لبدا أبن ليشا دوانا موتنا المحرم ونينا ليلة تشكين وتنيمة سأل فرما بداهدو دا الله مطلق كنسل كيسن يا أشكين شكرا أشكين لسافا كلندا تمسلين إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأن وتانا المحرم إلى ليلة تشتم وتنين قدا حقوق ما سؤال فرما ما سؤال درجة فلا لا أتكين كالتاء لساهم كالمدى تمسلين شيء وأن سوني ذو القيدة ذو الحجة المحرم وأن أتعرسك أجريسي قمع رجب وأن ديكي بين جمادى وشعبان كمين من دو صلى الله عليه وآله وسلم يبلا وأن المحرم ana daga cikin watanni wadanda ake so mutum yayi wata ibada musamman abin da ya shafi azumi na ranar 10 ga wata ko 9 ga wata da 10 ga wata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa kamar yadda yake cikin hadisin muslim afdalu as-siyam ba'da siyam ramadan siyam shahr allah al-muharram mafi ficin azumi bayan azumin watan ramadan shine azumin da zaka yi a cikin wannan wata na muharram annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo madina ya samu yahudawa suna azumtar 10 ga watan muharram ya tambaye su dalilin da yasa suke wannan azumi suka ce da shi wannan rada ce da Allah madaukakin sarki ya tsayar da Annabi Musa alaihi salam da mutanansa daga Fir'auna. Saboda haka Annabi Musa ya azumci wannan rana, kuma muke azumta sa don godiya ga Allah. Shine fasabahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bi siyami. Annabi ya azumce shi ya kuma umarci mutane da su yi wannan azumi. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci ya sanya azumtar goma ga watan Muharram ya zama wajibi akan kowa da kowa. Kafin a farlanta azumin watan Ramadan, yayin da aka farlanta azumin watan Ramadan, azumtar goma ga watan Muharram sai ya zama ɗaya daga cikin azumummuka da ake yi na sunna. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gwaggwaban lada da wanda zai yi wannan azumi, kamar yadda aka tambaye shi game da azumin goma ga watan Muharram, ya ce yukaffiru sanatil madiya, wato shekara da ta wuce. Sai Allah yana kankare laifukan shekara da ta wuce da wannan azumi. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen rayuwarsa ya ci alwashin cewa zai yi azumin 9 da 10 domin ya saba wa Yahudawa. Yake cewa la in baqitu ila qabil da asuban at-tasi, idan Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin 9 da 10. To kuma sai Allah ya karɓarsa kafin shekara ta zagayo. Saboda wannan azumi na 9 ga wata wanda ake cewa tasu'a, shi ma sai ya zama sunna ne. Saboda haka ga musulmi mai san koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai azumci 9 da 10. Idan ba zai samu damar azumtar 2 ba, to sai ya azumci 10 shi kadai, wato 9 da 10 ko kuma 10 shi kadai. Wannan su ne matakan azumin wannan wata din. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wancan hadisi, afdalu siyam ba'da siyam ramadan siyam shahr Allah al-muharram, ya faɗa azumin da ake yi su ne wannan. Akwai hadisi da yazo na Ibn Abbas a gurin Abi Dawud da Baihaqi da wadansu, cewa ka azumci yin abinda ranar da take gabanin 10 ko kuma ranar da take bayan 10, yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu. Wannan hadisin bai inganta daga Dan Abbas ba, sai ka hadisi ne mursal, hadisi ne wanda yake dhaifi, haka ba a hujja da shi a wajen cewa azumin yana da mataki 3, har ma a ce matakin da ya fi lada shine ka azumci 9, 10, 11, wato ka azumci 3, wannan shi ya fi lada. Wannan ba daidai ba ne. Abinda aka gina wannan hukunci a kansa hadisi ne, kuma hadisi ne wanda bai inganta ba. Saboda haka duk abinda aka gina shi akan abinda bai inganta ba, kaga shi ma wannan hukuncin bai inganta ba. Saboda haka a taƙaita akan abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya taƙaita akan sa, a tsaya akan abinda ya inganta na sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Dadin tsayawa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, kana da ladan aikin da aka saka, sannan kuma bayan wannan kana da ladan koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallama, da kwatanta sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine abinda aka shar'anta a wannan watan. Madud da kamar yadda ku sani, dukkan wata ibada ta musulunci sai an samu ta gari wanda za su zo su bata wa musulmi ibada su, ta hanyar kawo wasu bid'o'i miyagu masu muni su saka a cikin wannan ibada da Ubangiji ya shar'anta. Aka samu bid'o'i guda 2 manya-manya da aka kinsa a cikin, nace guda 2 manya-manya, ba wai ina nufin kwaya 2 bane bid'o'in da suke cikin wannan wata, suna da yawa, amma dai waɗannan 2 su suka fi muni. Bid'ar rawafid da bid'ar khawarij an-nawasib. Bid'ar rawafid, bid'ar shi'a, waɗanda suka riki wannan wata, musamman 10 ga wata, rana ce ta bakin ciki, rana ce ta koke-koke da marar fuska da yayyaga riga, da ainihin yawo ana bi loko-loko, ana bin titi-titi, wato ana ife-ife, ana la'anci, ana zage-zage, ana zagin bayan Allah ba wanda ba su gani ba, kuma ana ɗaukan wannan a matsayin addini. A gaskiya wannan ga dukkan wani mai hankali, wanda Allah ya bashi guzurin hankali da bayyan hankali, ya san ba musulunci ba ne. Musulunci ba zai taɓa fitowa da irin wannan kama ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna mana dalilin azumtar wannan rana. Yace ya azumce shi ne shukran lillah, dan godiya ga Allah. Duk abinda aka ce godiya, to abinda kake yin azumin dan shi ni'ima ce, ba ni'ima ba, ba musiba ba. Kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yana azumtar saboda farin ciki abinda ya faru, su kuma suna bakin ciki a ciki. Anan kaga sun yi hannu riga da manzo sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya azumce shi shukran lillah, su kuma suna sanya bakaken kaya, ana tafi ana zage-zage, ana koke-koke, ana marin jiki, ana yayyaga abinda ana dukan jiki, har ma suna fufasa jikinsu yana jini, to ai jina-jina, ba yaro ba babba. to kaga wannan hadari gane da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ga abin da yake kuma ga abin da kake sannan kuma a ce saboda an kashi sayyidina husaini ya kamata ayi wannan zagayen ayi wannan abin nan a tarihi ya tabbata fadan da aka yi da sayyidina husaini da sojojin ziyad ibn abi ubaydullah ibn ziyad ibn abi a karbala a ranar 10 ga watan muharram ne shekarar hijira ta 161 aka kashi sayyidina husain da wasu daga cikin ahlul baiti a wannan gurin babu shakka wannan abin bakin ciki ne abin takaici ne wanda musulmi ba zai manta da shi ba a zuciyarsa an kashi dukan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda duk da mu mun san cewa ubangiji ya zaba musu wannan dan ya kara dauka matsayin su Allah ya zaba musu su mutu ta wannan hanyar dan matsayin su ya kara daukaka su zanci a sahun waɗanda suka gabace su daga cikin dangin manzo sallallahu alaihi wasallam da ibn tabi'a yake fada an san cewa su basu hadarci basu riski farkon musulunci ba da aka basu riski irin wahalhalu da musibu da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi suka gani ba su basu ga wannan ba wanda an kashe wasu daga cikin sahabbai daga cikin ahlul baiti a farkon musulunci ka musulunci ya karbi su sun taso basu haɗu da wannan bala'in ba to ubangiji yana so kuma ya ɗaukaka su zuwa ga matsayin waɗancan don haka sai ya jarrabe su da irin wannan jarraba don ya kai su ga wannan matsayi kamar yadda annabi yake cewa ashaddu an-nasi bala'an min al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal annabawa su suka fi kowa shiga bala'i sannan wanda yake kusa da tafarki na annabawa sai kuma wanda yake kusa da haka to haka ubangiji yayi musu wannan suka mutu shahidai Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma ya mutu masmuman an kashe shi da dare sannan shi kuma Husayn ya mutu ta hanyar fada a Karbala shi ma ya yi shahada kaga wannan matsayi ne ubangiji ya so dauka su zuwa dan su shiga cikin masaf na ash-shuhada da Allah ya fada ubangiji kuma ya fadi abin da ya kamata mutum yayi lokacin da wata musiba ta same shi sawa musibar nan ta dade ko kuma sabuwa ce alladhina yubashiru as-sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan shine koyarwar da Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai idan wata musiba ta same shi su yi hakuri abu na farko kenan na biyu kuma ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to sadda suka tuno musibar din za su yi wani abu abin da aka ce su yi kenan kuma su yi hakuri su dangana su mai da al'amari ga Allah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya gamu da abubuwa na bakin ciki iri-iri amma bai bayar da wannan ranar da bakin ciki ta zama ranar biki ba duk shekara idan ta zagayo ya tara sahabbansa a yi wani sintiri ko a yi wani taro ko a yi wasu maganganu na baci ga wasu annabi bai yi wannan ba matarsa Khadija Allah ya karɓanta a lokacin da yake tsananin bukatuwa zuwa gare ta da shawararta har ma aka kirawo ranar da shekarar da ta mutu da Amr Khuzni shikarar damuwa da bakin ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai maida wannan ranar ba ta zama ranar biki an kashe masa amminsa Asadullah sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib an kashe masa shi a Uhud kuma aka yi masa musula aka yanki wani bangare na jikinsa wanda wannan ya bakanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske ya bakanta masa rai kwarai da gaske har ma yake cewa mu ba mu kai nasara akan su sai mun rama fiye da yadda suka yi mana Allah ya nuna masa ba haka zai yi ba ce fa in aqabtum fa aqudu bi misli ma uqitu bihi wala in sabartum la huwa khairul lis sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la ta'zan alaihim wa la taqu fi dayn min ma yaqulun inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun ubangiji yace da shi kai hakuri idan an muku uquba to ku daidai yadda aka muku amma da za ku hakuri ya ga alkhairi ga masu hakuri kai hakuri bayan ya ga masa zai iya yin wannan amma ya hakuri kuma ya fi alkhairi to sai ba a bar shi ba ya zaba ba sai Allah ya fasbir kai hakuri to kaga bai riki wannan ranar ba duk da bakin cikin da ya gamu da shi ya riki wannan ranar da ce ai abin nan nawa babba na ta miki musulunci kuma ahlul baiti ne ya kamata duk shekara sahabbai ku zo mu sa bakakken kaya ayi wake-wake ayi tina-tina ayi zage-zage ayi kote-kote annabi bai yi wannan ba bai kuma nusar da al'umma sai yi wannan ba wannan banda sahabbansa manya-manya da aka shi aka zo aka shi Ja'far ibn Abi Talib Ja'far al-Tayyar a yakin Mu'tah aka kashe shi a gurin yaki wanda shi ma ahlul baiti ne aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci aka ga alamar bacin rai a fuskarsa amma bai riki wannan ranar yace ai abin nan dan baffa na ne ba bara ya murida bikin zagayowar an kashe shi a yakinsa aka zo bayan abin nan bayan tabbatar bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama khilafa har ta zo kan sayyidina ali aka zo aka kashe sayyidina ali Hassan da Husaini suna nan dare amma ba su riki ranar kashe mahaifinsu ba ranar biki wasu ta bikin cewa an kashe sayyida abin da an kashe sayyida adaba mahaifin mu alil baiti ne kaza bara murka cinawa da shi duk shekara ba su yi wannan ba to kaga wannan abu da addini ya kamata su yi inda soyayya ce ya kamata su yi dan sun fi ka san waɗannan mutane ba za ka nuna musu san abin nan ba to tunda ba su yi ba kaga ya kamata kai ma in masoyinsu ne kai na gaskiya ba bara gurbi ba dan jabo in har na gaskiya ne ya kamata ka kai wanda shi ke fassara maka cewa babu masu san ahlul bayt irin ahlus sunna domin sun fi kowa tsayawa da takaituwa kan abin da waɗannan ahlul bayt bayan Allah na kware suka takaita akan to amma daga baya a zo a ɗauki wannan rana kuma abin mamaki sai aka ɗauki ranar Husaini kawai ba a ɗauki ta hakan ba shi ne cewa ya ruka mutu shi ba maktulan ba ta ɗauki shi kansa sai da alifin ba a ɗauki ranar sa ba a ɗauki su Hamza Ibn Abdul Muttalib su Ja'far sai aka ɗauki wasu wanda yake nuna maka min wara'il akamati ma wara'aha in ka bincika akwai wani abu saboda haka akwai wata aqida ta maguzanci karkashin al'amarin wata rana za mu bayyana ta amma a sani wannan baya daga cikin abinda musulunci ya shar'anta ta'addanci ne ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta'addanci ne ga koyewa ta addinin musulunci ya kamata in kuma a fahimci wannan sannan bid'a ta biyu wanda ita ce ma bid'a ce babba bid'atun nawasib da lokacin da aka yi wannan fadan su kuma waɗanda suke masu kullatar ahlul bait din wanda suke fada da su su suka mai da ranar godewa da shakatawa da cika ciki wanda har ma aka kirkiro wasu hadisai wanda ba su inganta ba aka watsa su cikin musulmi wanda ba su san ingancin hadisai ba sa iya tantance hadisi sahihi da ba sahihi ba sai suka zaci annabi ne ya fada sai suka rike wannan a matsayin wani abu da annabi ya fada suna aiki da shi cewa wanda duk ya yalwatawa iyalansa a wannan rana shi ma Allah zai yalwata masa mun sha fadar cewa shi dan Najeriya duk sanda yaje an ce yalwatawa to shi kuma an tsara da wasu shi kakarsa yake a ce ga wani abu in kai ma Allah zai yalwata arzikinka yadda ake cikin wannan hali na kakaduka yi aka ce kuma arzikinka zai yalwata to ko mutum wato zumbuli ne idan ya ji cewa za a yalwata masa to zai yalwata wa iyalan to ba magana a cika ciki azumi aka ce ai ba cika ciki ba azumi aka ce kai kaga mutum da aka ce yayi azumi tun daga fudowar alfijir har faduwar rana ina batun kuma cika ciki saboda haka wannan hadisai ba su inganta ba yawancin masu yi ba wai suna yi bane dan nuna farin cikin an kashe wasu wasu ma ba su san cewa rana aka kashe wasu ba su dai kawai an ce za a yi lota musu shi yasa suke to ya kamata a fahimci ba wannan lota ba kuma waɗancan su suka kirkiro hadisan da haka wannan ita ma bid'a ce a guje ta ba ta daga cikin musulunci sauran bid'o'i kuma da za a yi kai su ma duk a kauce musu ba sa daga cikin musulunci akwai waɗanda za su ce ai farkon shekara ranar farko ko daren farko na wannan shekarar su raya shi da kiyamun layi wai saboda wai ya shiga wannan shekarar da sallah ko ya fita farkon shekarar sallah ya shiga sabuwa da sallah kai da aka nema ga kiyamun layi ko da yaushe kuma sai ka ce sai karshen shekara za ka rika kiyamun layi kuma kana neman wanda gaggawa ballada wannan ba daidai bane wai su shiga da azumi ko su fita da azumi wannan duk baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko baya daga cikin aiki na magabata haka nan waɗanda za su riki ranar kamar ranar biki sama ranar farko a rike ta ranar biki ko a yi tarurruka a yi jawabai wai saboda an zo farkon shekara wannan duk baya daga cikin sunna idan za ka gaya wa mutane cewa akwai azumi ka faɗakar da su wannan ba laifi to wajen wa munasaba in ka zo ka tunatar da dan uwanka cewa akwai abin nan amma ta sata sai ina maka murnar sabuwar shekara kaza murna kai bakin ciki da abin da ya wuce na lokuta baka ribace su wajen da'a ga Allah duk minti ɗaya da zai tafi na rayuwarka ba cikin da'a ga Allah ba asara ce gare ka to yanzu shekara guda ce gaba ɗaya ta ka san da mai ta wuce baka sani ba saboda haka sahaba abin da magabata hisabi suke wa kansu amma kana wani murna wai kai ka tsallake saboda haka wannan ta sace shi ma duk baya daga cikin abin da musulunci ya zo da shi har idan aka bari irin wannan ya ci gaba to wata rana kuma sai kaga har ana kiran walima a gida sai mutum kira ka walima ina kiran ka walimar farkon shekara wannan duk shi yasa ita bid'a in ta zo ba a wasa da ita sai a fadakar malaman mu sun yi wannan fadakar wa Ibn Uthaymeen a cikin fatawoyin sa ya yi magana akan wannan ba wai ku kadai miki wannan tasarrufin ba har Laraba duk za ka ga ana ta wannan tasarrufin idan da zaka mutun test ne ka tunatar da shi azumin Ashura wannan yana da cikin al'amuri bil ma'ruf kace da shi karka manta mun shiga Muharram ka san da yawa mutane ba sa ma gane shekarar ta kare ko bata kare ba shi dai albashin sa kawai yake duba idan December ya kare to ya dan albashin sa yanzu ya zo ya nuna saboda ka zai karbi kayan sa ba ka akwai bukatar alka fadakar a membari a gurin karatu ta test da gaya wa abokanka cewa ka amanta da watan Muharram wanda kuma kana iya yin sa ko bayan ma in kwana da karshe karatun mu na ranar na gobe babu shi kamar yadda muka ce Asabar yanzu ta farkon wata za ta zama babu da karatun a tadribu sare da can ta karshen wata ce amma yanzu ta farkon wata ita ce wanda ba za mu yi karatu a ciki ba sannan ranar da jinin za ta kama ranar Ashura ko saboda kai ta ma ba za mu samu karatu ba don a bar mutane su samu damar buɗe baki a gidan dajinsu don haka sai a yi haƙuri akwai tambayoyi to amma lokaci ya tafi akwai karatun wurin Laraba Imam al-Bukhari markaz Imam al-Bukhari muna karatu za mu fara karatun الوابل السيد ورافع الكلم الطيب لابن القيم سورة ام واسعة سيعني ملتاك كافر لنا ان شاء الله لا ربا من جوا عظام كما قال تراتو يو اقوي لابراري da ake karatu a markazul Imam al-Bukhari wanda muka rufe saboda gyare-gyare da kuma karin wasu littattafai insha Allah gobe Asabar da yamma daga karfe 4 da rabi zuwa karfe 10 za a ci gaba da buɗe shi bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi